Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin asabahin yau Alhamis 23 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Amurka da Isra'ila sun ce shirin makaman nukiliya na Iran zai haifar da babbar barazana ga yankin. Najeriya ta lalata rigakafin COVID-19 na AstraZeneca fiye da miliyan 1 a jiya Laraba. Jami'an Somalia a yankin Puntland ne kwarya-kwaryar 'yancin cin gashin kai sun yi shelar tsagaita wuta biyo bayan kwanaki biyu da aka yi ana gwabza fada.
To, kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta ce rashin zaman 'yan majalisar wakilai ne ya janyo jinkirta amincewa da dokar zaɓe ta shekara 2021 jiya Laraba. To sai dai masu suka na cewa
ba wani yunkuri bane wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su ba abin da mutanen da suka zabe su suke bukata ba.
Za kuma aji cewa a yayin da wasu 'yan Najeriya ke kauda tsammanin samun zaman lafiya a kasar, mai martaba sarkin daura na cewa
babu abin da bai da iyaka, iko Allah ne kai ba da iyaka. Saboda mu masana Allah ne, kuma Allah shi alƙashi. Ina tabbatar cewa wannan al'amura da yake ciki yanzu insha Allah ka rubuta ka aje ko da na mutu yau za su raba tarihi.
To Allah isa. Sannan kuma za a ji cewa ana kyautata zaton shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci jihar Borno mai fama da kalubalen tsaro. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Amurka da Isra'ila sun ce shirin makaman nukiliya na Iran zai haifar da babban barazana ga yankin. Sun sha alwashin hana Iran mallakar makaman nukiliya bayan ganawar da mai baiwa Amurka shawara kan tsaro Jake Sullivan da takwaran aikinsa na Isra'ila Iyal Hulata a kasar ta Isra'ila. Tawagogin jami'an biyu sun tattauna akan bukatar da ke akwai ta su tunkari duk wani bangare na barazana da ya bayyana daga Iran, ciki har da shirin nukiliyar, duk wani abu da zai janyo rashin zaman lafiya a yankin da kuma goyon bayan kungiyoyin 'yan ta'adda bisa lafazin sanarwar da fadar White House ta bayar. Jami'ai sun tabbatar cewa Amurka da Isra'ila sun haɗa kai a azamarsu ta tabbatar da cewa Iran ba ta mallaki makaman ba, sanarwar ta ƙara da cewa. A halin da ake ciki kuma Najeriya ta lalata rigakafin COVID-19 na AstraZeneca fiye da miliyan 1 a jiya Laraba bayan da hukumomi suka ce ba za su iya amfani da su ba kafin ranar karewar aikinsu. Faisal Shu'aib, shugaban hukumar kiwon lafiya na matakin farko a Najeriya, ya ce jami'an lafiya a ƙasa mafi yawan jama'a Afirka ɗin sun kasance ba su da wani zaɓi bayan da suka karɓi kyautar rigakafin da suka kusa yin kwantai. Akwai wasu ƙasashen da suka ci gaba da suka yi allurar suka ɓoye, a cewarsa bayan da suka kusa yin kwantai sai kawai suka shiga kyautar da su. A makon da ya gabata ne Shu'aibu ya ba da sanarwar cewa Najeriya ba za ta sake karɓar irin gudumawar ba, ko da yake bai fayyace abin da jami'an suka kira gajeren wa'adin lokacin ingancin rigakafin ba. Labaran na zuwan muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Somalia a yankin Puntland mai kwarya-kwaryar 'yancin cin gashin kai sun yi shelar tsagaita wuta biyo bayan kwanaki biyu da aka yi ana gwabza fada tsakanin bangarori biyu na sojoji a garin Bosaso mai tashar jirgin ruwa da hada-hadar cinikayya. Fadan ya barke ne ranar Talata tsakanin jami'an tsaro na Puntland PSF a takaice masu yaki da ta'addanci da suka taɓa samun goyon bayan Amurka da kuma jami'an tsaro na yankin. Akalla an kashe mutane 14 da wasu 63 da suka samu raunuka, a cewar shaidu da majiyoyin asibiti. Bangarorin sun yi amfani da kananan bindigogi wajen musayar wuta da kuma kananan rokoki, al'amarin da ya tilastawa mutane barin gidajensu, abinda wasu shaidu suka gaya wa muryar Amurka kenan. Ministan tsaro na yankin Abdulsamad Muhammad Galan ya bada sanarwar tsagaita wutar a jiya Laraba, a cewar sa an dauki wannan mataki ne bayan da dattawan gargajiya, malamai da kuma shugabannin ƴan kasuwa suka shiga tsakani don ganin an tsaida yakin.
An ji ba kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda majalisar dattawan ƙasar ta jinkirta batun amincewa da dokar zaɓe ta shekara ta 2021. Ko me yasa? Ga Madina Dauda da cikakken rahoton.
Kallo ne ya koma sama da shaho ya dau giwa domin majalisar dokokin Najeriya ta gagara nuna karfin ikon da kundin tsarin mulki ya tanadar mata wajen amincewa da sabuwar dokar zabe ta shekara 2021 bayan su kansu sun amince da ita kwanaki 32 da suka wuce. Majalisun biyu sun dauki matakin aje dokar bayan shugaba Muhammadu Buhari ya mayar musu da ita a bisa hujjar ba zai sa hannu ba wai ƙasa tana cikin rashin kwanciyar hankali. Saboda haka idan an bi batun zaben ƴartinke ko kato bayan kato, lamarin na iya harzuka al'umma. A majalisar dattawan ma an kwashi lokaci ana tara sunayen sanatoci har 80 da suka amince majalisar ta bijirewa shugaban kasa ce gaban kanta ta sa hannu a dokar zaben. Amma bayan sun rufe kofa har so biyu, sai kawai shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya fara jawabi mai nuna goyon baya ga matakin da shugaban kasa ya dauka. Kwatsam sai kawai yace majalisar ma za ta aje dokar sai bayan ta gama hutunta na ƙarshen shekara. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin waɗanda suka dauki wannan matakin.
To mu shawara bi muka duwa shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya kawo gyara a dokar bamu. Duk abubuwa wajen 200 da muka sa guda ɗaya ne ya kawo gyara, shine kamar cewa zabe yanzu a yi kar a yi tinki a kyale jam'iyya ta zabe wanda tsarin take so ta yi. Mu kuma za mu duba mu gani idan majalisa ta yi da shi haka sai mu yadda mai gyara. In ba ta yi da kuma sai ta dauki wani mataki na doka daban. Dole yau muka zauna muka ce mu daga tunda majalisar tarayya komai muka yi tare da su zamu yi, su kuma sun riga sun tafi hutu.
Wannan batu ya dauki hankalin manazarta harkokin siyasar Najeriya irin su Abubakar Aliyu Umar wanda ya tsokaci kamar haka.
Ba wani yunkuri bane wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su ba abin da mutanen da suka zabe su suke bukata ba. Kuma sun san idan aka yi kato bayan kato din nan tabbas wannan jam'iyya mai mulki ba abin da zai raba ta da jin kunya, saboda ta gaza ta kowane gefe, kowa ya gaji da ita. Duk wani dan kasa na kwarai na gari ya kosa ma gwamnatin nan ta zo ta wuce a samu canji.
To ko menene kundin tsarin mulki ya tanada a lokacin irin wannan takaddamar a majalisa? Masanin shari'a kuma kwararre a fannin dokoki barista mai nasara Kogo Umar yayi karin haske.
Tsarin mulki daidai da sashe na 58 sakin sashe na 5 da 59 sakin sashe na 4 ya ce za su zauna ne zaman haɗin gwiwa da majalisar wakilai da majalisar dattawa a cikin daki daya waje mazauni daya. To anan za a jefa kura'a a samu 2-3 in sun amince. Idan aka kasa samun 2-3 to kujerar naki da shugaban kasa ya hau ta yi tasiri, wannan kuduri ba zai zama doka ba. In kuma sun samu 2-3 to ya zama doka.
Majalisar dokokin kasa ta tafi hutun ƙarshen shekara har sai ranar 18 ga watan Janairu na shekara 2022. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kwa gaishe ki Madina, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Baƙaƙen fatan Amurka da suka taimaka wajen cin zaben shugaban ƙasa Joe Biden kuma suka taimaka wajen sa jam'iyyar Democrat ta zama mai rinjaye a majalisar dattawa da ta wakilai a yanzu bayan shekara guda, wasu daga cikin waɗannan masu matukar goyon bayan shugaba Biden din na daɗa nuna ɓacin ransu kan rashin cika alƙawuran zaɓe da aka musu. Na zaɓi Biden amma ina takaicin ganin yadda gwamnatinsa ta kasa yin abin kirki ga al'ummar baƙaƙen fata, a cewar Joseph Michel, ɗan shekaru 36 mazaunin Silver Spring a jihar Maryland. ya kara da cewa akwai wurare da dama da bakaken fata ke fama saboda yadda annobar COVID-19 da kuma matsalolin tattalin arziki da annobar ta haddasa. Michelle ya gaya wa murya Amurka cewa ya kamata yi wani abu akan tattalin arziki da kuma lafiya. Al'ummar mu na bukatar taimako musamman a wannan lokacin, in ji shi. Alƙawuran da Biden ya yi din sun sa ya samu kashi 92 na ƙuri'un baƙaƙen fata a zaben bara bisa ga cibiyar ƙididdiga ta Pew. Har yanzu wata muhimmiyar maƙetara akan iyakar kurdawan Iraki da arewa maso gabashin Siriya na ci gaba da zama a rufe mako guda bayan da tashin hankali ya ɓarke tsakanin magoya bayan wata babbar jam'iyyar kurdawan Siriya da dogarawan tsaron kan iyakar a ɓangaren Iraki. A ranar 15 ga watan Disamba, wani gungun masu zanga-zanga da ke da alaƙa da jam'iyyar PYD wadda ke mulki a arewa maso gabashin Siriya suka fafata da jami'an tsaro da gwamnatin kurdawa da ke mulkin yankin. Wannan al'amari ya sa hukumar kurdawan Iraki sun rufe kan iyakar har illa masha Allahu.
A gaishe ki Hanifa da kika karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. A yayin da wasu 'yan Najeriya da dama ke kauda tsammanin ganin kwanciyar hankali a kasar, mai martaba sarkin daura Dr. Faruk Umar Faruk ya ce Allah ne kadai bai da ƙarshe. Suma 'yan kasar na ci gaba da bayyana matsayinsu. Wakilin a birnin Kwanni na Jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da yankin wanda ya je wani aiki na musamman, Haruna Mamman Bako, ya hada mana wannan rahoton.
A daidai lokacin da rahotanni ke cin karo da juna game da arewacin tarayyar Najeriya, inda askarawan kasar ke can suna ruwan wuta ta sama da ta ƙasa a dazuzzukan Zamfara da Sokoto da makullar waɗansu 'yan ta'adda a waɗansu yankunan jihar Kebbi, a jihar Katsina da ita ma ke fama da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane, sarkin daura Dr. Faruk Umar Faruk ne a can mahaifar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka. Kai bayanin hanyoyin da suke bi domin ganin an zo ƙarshen wannan matsalar ta tsaro a duk fadin Najeriya.
Mu aikin da muke kiran dare da rana na addu'o'i na musamman da wayar da kan al'umma, bari ga maka babu abin da baya da iyaka, iko Allah ne kai ba da iya, saboda mu masana Allah ne kuma Allah shi a rufe shi. Ina tabbatar cewa wannan al'amura da ake ciki yanzu insha Allahu ka rubuta ka ajiye, ko da na mutu yau za su zama tarihi in Allah da baki da fuska muna kai ne, amma Allah ya kan biya ka da zuciyarka. Gaban kasa Muhammadu Buhari da sauran gwamnonin arewa, Allah ya san zuciyarsa akan talakawa, Allah ya yarda musu wannan uba ta tarihi.
A nasu bangaren 'yan siyasa a jihar Katsina na cewa iwa juna adalci tsakanin talakawa da masu iko da ba kowa ya sabke nasa wajibin cikin tsoron Allah shine zai sawar a kaucewa ganin mutane sun dauki makamai, musamman matasa, kamar yadda kwamishinan kanana na hukumomi na jihar Katsina Malam Ya'u Umar Gwajo-Gwajo yayyuwa muryar Amurka ƙarin bayani.
Mu wannan yanki namu Katsina Zamfara Sokoto har da ita kanta Jamhuriyar Nijar kashi 99.9 musulmai ne. Mun san abin da musulunci ya faɗi, mun san abin da tarihi ya zo mana da shi, kuma ɗaya bayan ɗaya labarin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada gashi na bayyana. To me zamu sai mu dawo mu dubi laifukan da muke wa Ubangijinmu, mu dubi abubuwan da suka rata a wuyanmu na rike amana, su kuma talaka da ake mulkar su. To sani ba wai shugabancin wani bane zai iya gyara ƙasa, halayyarka da Allah subhanahu wataala zai kalla ya kawo maka sassauci.
A dukkan arewacin tarayyar Najeriya yanzu haka dai, kamar yanda sarkin musulmi Sa'ad Abubakar ya kira, jama'a sun ce muna ita ce mafitar da suke ganin za ta taimakawa askarawan kasar domin magance wannan matsalar ta tsaro. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida na birnin Kwanni amma a Najeriya, idan mun kada birnin Maiduguri na jihar Barnon arewa maso gabashin Najeriya mai fama da masu tsoron ra'ayin na addini, kuma za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari zai kai ziyara Haruna Dauda gare ka.
A yau ake sa ran ziyarar shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai kawo jihar Borno na yini guda inda zai kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya bayyana irin kokon fadan ta suka mika wa shugaban kasar gama abin da ke cewa
a wannan shekara a watan Jun president ya zo nan garin a cikin abin da muka roke shi akwai ba rashin wuta mai duburi mun yi magana rashin noma mutanen mu da makamanta su wallahi president ya bada kudi fiye da 50 don saboda a samu wuta mai duburi an fara wannan aiki insha Allah wannan aiki zai kara match kuma na tabbatar ma mutane cewa wannan aiki ya kare mutane cikin Borno musamman mutane mai duburi da jere da kaukan da suna ya kewaye su wannan ba za mu rasa wuta ba ko kada a cikin awa 24 na biyu yayi magana da sojoji sun ba mu harin kai no mu samu noma mun yi shi magana cewa ya dauki ma yara mu zuwa aikin police da soja ya sa mana maika ya ba soja da police kan aiki wannan abin alfahari ne don saboda haka ina kira ga jama'a su fito ko mu da farkatan mu a karbi president jawan kafa don saboda mun rami su farin ciki abin da ya mana
to ko yanzu me yan jihar Borno suke cewa na game da wannan ziyarar na shugaba Muhammadu Buhari
to sunana Tijani Usman Bello to gaskiya muna murna da zuwan sa amma muna bukatun shugaba Buhari yayi kokari ya saukar mana da farashin kayayyakin abinci yayi kokari ya ga cewa jami'an tsaron nan an inganta musu kayayyakin aiki
sunana Malam Ahmad ne mazaunin cikin Maiduguri shanin tsaron nan har yanzu hanyoyi da yawa ba za ka yi bi ba kuma shine babban abin da akwai
wasu yan jihar Borno ke bayyana bukatunsu ga shugaba Muhammadu Buhari daki sanan zai ka ziyarar yini guda a Maiduguri da ke jihar Borno sa da ce fama da matsalan hare-haren Boko Haram Haruna Ludabiu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna idan an kasance da mu a shirinmu na hantsi za a jadda ake ta shirye-shiryen bikin Kirsimeti a Jamhuriyar Nijar
Sunana Sayya. To Sayya gashi ana shirye-shirye na Christmas. To ga mun dai muna ta yi bi har yanzu ana ta yi. Muna kitsaki tsaye. Wannan ma kitsan da na gani na Christmas ne. Duka na Christmas ne gashi kuna ganin ko muna shan kitso tsaf. Mun ba da duma kuna mu'amala. To kamar wajen sayayya abinci. Wajen sayayya abinci gaskiya wannan bana dai gaskiya ta ma tauri kada. Kada kin ga war haka. Itini na da kashi na a hannu na. Ina da kayan na abinci. Tunda kai na sauran kwana biyar haka ina da komai na.
To sai a kasance da mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voashausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya ni keda
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin namu a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2021 daga cikin batutuwa da shirin domin iyali Ya haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa akwai batun cin zarafi da tashin hankali tsakanin ma'aurata. Ga gudunmuwar da wakilin Mustafa Nasiru Batsari ya bayar ga shirin.
An samu wata kishiya da zargin kashe kishiyarta saboda wasu matsaloli da ake ganin sun shafi kishi. Sannan bayan mako guda kuma aka samu wani magidanci ya kashe matarsa saboda wata takaddama ta zamantakewar iyali dukkaninsu dai a nan jihar Niger to kwatsam kuma sai gashi an samu wani saurayi ko kuma matashi ya kashe limamin garin su wato limamin garin Inagi saboda zargi cewa limamin yana tare da matarsa ko kuma ya kama shi da matarsa to akan wayannan dalilai ne muka gayyato waɗannan muhimman mutane waɗanda ke da ruwa da tsaki akan zamantakewa na iyali da kuma sanayyar halayya ta dan adam
sunana Hadiza Nura Alfa ni lawyer ce ina tare da baba waziri Anko ina kuma aiki tare da Rapa bi ma'ana Women's Rights Advancement and Protection Alternative muna kare haƙoƙin mata da ya kai ga zamantakewar aure haƙƙin yara da makamantansu
sunana Muhammad Saidu Esu ni ne convener na Youth Lead Nigeria kungiya ne na dake wakiltar matasa akan ayi kwarai
a sunana Bello Barau Sharif da aka cina da Bibi Sharif ina shugaban haradin kungiyan matasa na kasa baki daya a rashin jihar Naija
to bari mu fara da kai Bibi Sharif da farko me zaka ce game da waɗannan matsaloli da suka taso a nan jihar Naija
wannan abu dake ta faruwa a kasa baki daya musamman jihar Naija dan kwanakin nan abu ne mai damuwa kwarai da kuma susa rai musamman ganin irin al'adu namu da kuma addini da muke koyi akan shi da sanadiyan irin wayannan abubuwan zamu ce addinin bai hana shi ba al'ada kuma bai hana shi ba so abu ne da yake yana da damuwa kwarai da gaske wanda kuma ya dace a hada kaifi da karfi ga duk masu ruwa da tsaki musamman iyaye da shugabannin al'umma da masarautan gargajiya da masu addinai da mu kuma karan kan matasa mu ga yanda ya kamata kowa ya nashi bangaren ya kawo saukin wannan lamari abu ne mai damuwa kwarai da gaske wani abu ne kuma da yana da nasaba da dama da yawa ina gan kila cikin tafiyan zamu duba wannan abu da ke kawo shi amma dai abu ne mai damuwa kwarai da gaske
muka dawo rinka a yanzu me zaka ce game da wannan matsala shimfidar ka ta farko a cikin wannan tattaunawa
in ka duba abubuwan da ke faruwa a kwanakin nan a jihar Niger kuma ba Niger kadai ba Najeriya gabaki daya na wannan matsalan da muke samu na zaman takewa na iyalai da masu gidansu da wayansu a waje ya nuna cewa an samu abin da Bature ke kira disconnect na zaman takewa na kullum iyaye ne da muka samu bayan da aka samu duniyar da muke aka haife mu bane yanzu nan duniya ta canza muna duniya yanan gizon da kafin ma yara su yi aure sun fara gani wani sabubban da ke faruwa kuma iyaye kuma ba su dokan lokaci su tarbiyyar da yaran su kafin ma ya auren dan yaro ne ya gama secondary ba ma ke ya secondary ne a boarding school ya je university ya dawo bai san komai ba ya san cewa rayuwa dai gayi nan dai kuma sai ga daga university sai samu miji yana aure sai ga baiya tabbatar da su akan aladunmu na gargajiyar nan ba shi yasa abubuwan da ke faruwa kenan kullun
na'am
amma ka tace abubuwan nan
na'am bari mu dawo a barista kin ga matsalolin nan yawanci ya fi shakuwar ku mata waɗanda suka fada cikin wannan hadari mata ne ma duk waɗanda aka kashe me zaki ce game da wannan al'amari
to na farko ni dai a gani na ba komai bane tushen wannan matsala shine rashin hakuri hakuri ba hakuri kawai na zamantakewa ba hakuri kaga abu kana so baka da karfin shi ba zaka sa man zuciyanka dangana kace tunda baka da shi ta hanyar tsakani da Allah kai ka hakura hakuri na zamantakewan aure mata da miji ana samun sabani iyayenmu da kakanninmu sun same su amma ba a ji kansu ba wasu ma an ji kansu amma bai kai ga ana rabban mutum da ran shi ba me kawo haka a zamanin mu rashin hakuri ne kowa ya sa ra'ayi a gaba sai abin da shi yake so da shi za a yi aiki kuma kaga Allah yayi mu duniya guda kowa da nashi ra'ayin to in kowa yace zai aiki da wannan ra'ayin nashi ai kaga da matsala in muka duba ko wannan ta'addanci da ake samu matsalan shi a duniya yanzu ba komai bane ra'ayi kowa ya sa in ba haka ne ba kai in abu bai yi maka ba sai kai wanda ta yi maka ka ban mu wani shi ma yayi wanda yayi mishi Allah kadai ya san me yake zuciyar kowa sai ayi mu kowa hisabi tsakanin shi da Allah amma kowa ya ce abin da yake so da shi zai aiki sai ka ga mutum kuma ya kasa hakurin ya ga wani yana yanda shi wannan yake so lallalle ya dawo yayi yanda shi yake so ai kaga ba za a zauna lafiya ba ko da dabbobi ne kake kiwon su kace su yi haka ba su yi ba ai kai ka dai fada ne su da za su yi aikata aikin su sai yanda zai yi musu da sauki yanda zai yi musu da saukin ne za su yi aiki da shi ba akan yanda kai kace ba so dole ana yi shugaba yana hakuri na kasa shi ma yana hakuri sai kaga an dunguma an zauna lafiya amma kowa yace zai aiki da ra'ayin shi gaskiya ba mu kai ko ina a samu matsala ba
Bibi Sharif wasu na ganin kamar kuma maza kuna da laifi wajen kawo haddasana ko kuma hada irin wannan rikici a zamantakewar iyali me zaka ce game da masu irin wannan tunani
malam ba tsari gaskiya mu maza muna da namu kware da gaske kamar yanda su mamatan suna da nasu bangare na mata na farko shine hakuri kamar yanda ce bayani da kuma son kai na shigowa ciki da kuma rashin amfani da addini saboda yawancin matan da muke aure zaka ga a gidansu za su ga akwai mace daya akwai biyu sun ga iyayen su yi wannan abu kuma sun san addini ya amince da wannan abu so in kin zo kin aure mijinki ya ce zai kara bai kamata ya zama to saban abu ba saboda kin tashi kin ganshi kuma addini ya ga miki akwai shi to amma saboda san zuciya sai ta fujire sai shi ta tambata ta magana wannan abu ta jin wannan abu ba kamar akan ka aka fara shi na bangare na su kenan su mu kuma namu mazajen na farko kaga akwai yanda ma aka tsara neman auren so da yawa ba mu sa gaskiya a ciki sannan kuma kafin ma ai auren ko kuma a cikin jin dadin aure ana yin wasu alƙawura da zaga an zo an saba su a lokacin da mutum kenan man yariya zai ta ga mata cewa in ya aure ta ba zai kara mata kowa ba ita ne mun farko ita ne sai mutuwa sai bayan an zo auren shekara biyu shekara kuma sai ya samu ra'ayin cewa zai kara maimakon ma ya fito kuma karre ya ga mata sai kaga ya kuma koma yana ta baboye abu nuku maimakon yin ta jirga bakin shi zai ta koma tana kuma ji a bakin jama'a waje kaga irin wannan abban dole ya kawo damuwa abu na uku kuma shine rashin adalci tsakanin mazan in an yi auren dinda ka aje mata daya biyu ya kamata ka san cewa wajibi ne akan ka kamanta adalci na gaskiya sai kaga saboda an yi amarya zumudin amarya na kanka ka ta abubuwa na ba ka so ka saurari maganar uwar gidan ba ka ma so ka ji abin da take so ta gaya maka saboda tunanin ka kawai kai yanzu kai amarya to ita ma abu ne da lokacin da wace take amarya kwana ka ima zo zaman to ita ma uwar gida lokacin ta wuce to yana da kyau gaskiya maza mu ji tsoron Allah ba Allah ya ba da dama a iya a ƙara wannan abu amma akwai ka'idodi da yace ai kafin a ƙara akwai shuruda da shingiya da ya kamata a ce sai ka iya shirfi da bin wa'annan ka'idodi kafin kai magana karawa ya ba mu uzurin cewa in ba ka iya yin adalci to kaga yin ma biyun uku bai mako taso ba su kuma mata su dinga sarfafa ma zuciyarsu sassauci san cewa wannan aure da ake abu ne na addini ba dun namijin kake ba a'a dun Allah kake yi idan ya zamanto ana kawo sassauci ana ba zuciya hakuri shine ko za mu samu sauki cikin wannan lamari
to shirin domin iyali ya samu rahotannin ci gaba da aka samu dangane da waɗannan lamura idan ta kama za mu sake bibiyar batun muna godiya ta musamman ga wakilinmu Mustafa Nasir Batsari da ya jagoranci wannan tattaunawar da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da mu a wannan shirin a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 da ke karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a domin iyali wannan shekara baki ɗayanta a shafinmu na internet viewway Hausa .com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
so da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takce
an ji cewa Amurka da Isra'ila sun ce shirin makaman nukiliya na Iran zai haifar da babbar barazana ga yankin sun sha alwashin hana Iran mallakar makaman nukiliya bayan ganawar da mai baiwa Amurka shawara kan tsaro Jake Sullivan da takwaran aikinsa na Isra'ila Iyal Hulata a kasar ta Isra'ila. Najeriya ta lalata rigakafin COVID-19 na AstraZeneca fiye da miliyan ɗaya a jiya Laraba bayan da hukumomi suka ce ba za su yi amfani da su ba kafin ranar karewar aikinsu.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku ne sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan marigayi mai martaba sarkin dutse Alhaji Abdullahi mai Kano da na Dr. Lawan Shehu Daura da za a daura auren ƴaƴansu Usman Lawan Shehu wato dan malikin gabas da Halima Sarki Abdullahi Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin Hanifa Isa da ta taya ni gabatar da shirin kuma ta karanta mana labaran duniya da Jumba Hamza da ya hada da shi kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri wassalam.